zan yi a ran bakin da yawa wato mazauna ƙasar nan musamman 'yan Najeriya da suke a nan ƙasar da suke da iyalai a gida gaskiya kowa muna aiki mai wahala aikin wahala aikin shara wanke-wanke wanke banɗaki wanda for sure in a gida ne kai ɗin ma ba za ka yi ba.
Kallabin shirin a wannan makon ƴan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirinmu na kanmu. Daga mu sai mu mafaɗa abin da ya dame mu da nufin neman mafita shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ke tsonewa mata ido da kuma gudunmuwa da suke badawa a cigaban al'umma ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa da ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. A shirin namu na wannan makon yau ma muna tare da Hauwa Mustapha Babura kallabinmu ta mako wadda wani yanayi da ta shiga a nan Amurka ya zaburar da ita ta koma makaranta bayan ta shafa shekaru a gidan aure. Kasancewa an yi mata aure tana 'yar shekaru 18. Za mu kuma yi nazari kan gara da iyaye suke yi wa 'ya'yansu mata lokacin da aka yi musu aure da yake jefa iyaye da dama da amaren ma cikin halin ni yasu. Ku biyo mu domin ji yafi sako. Kafin mu kai ga hirar da muka yi da kallabinmu ta mako, bari mu faro takon da wata ɗabi'a da ta zama ruwan dare a nahiyar Afirka, inda iyaye suke kashe ƙarfi wajen yi wa 'ya'yansu mata gara da za su kai gidajen aurensu. Ko da kuwa suna da hali ko babu, batun da shirin kallabi ya yi dubi a wannan makon ga abin da manazarta ke cewa.
Sunana Juwairiya Usman Suleiman, ina kuma garin Bauchi. Duka Allah zama su ɗaurarsa ne ke Deputy Secretary na Women in Da'awa, Deputy Coordinator na Ma'asar Saliha, sannan kuma Secretary na Coalition of Muslim Sisters Association na Bauchi State.
Masha Allah.
Shi dai aure kamar yadda muka sani suna ce su ma'aiki Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Sannan tsarin aure ba mu muka tsara ta ba. To wannan yana nuna mana cewa sannan kuma a wannan daban gida daban-daban akwai Inyamurai, akwai Yarbawa, akwai Turawa, kowa yana da al'adarsa. To al'ada idan ya zo idan dai bai saba wa faɗin Allah da sunnar ma'aikin Rasulullah da ya ci karo da wani shari'a na addini ba, to ba a kyauta shi ba a kuma kyamatarsa. To su mazan nan su saboda sashin su kinga sun fi sashin su, wasu suna da kuɗi, wasu ba su da kuɗi, maza su suke ciyarwa, su shayar, su yi sutarkarwa, su yi waye-waye. To wannan mazan da ake magana, ana maganar uba, ana maganar mijin aure, ana maganar wa, ana maganar ɗa, ana maganar ƙani. Namiji dai namiji shi yake kula da hidiman 'ya'ya mata. To wannan mazan da muke magana idan ko haka ne, kin ga shi zai bata ci, ya bata sha, ya bata sutura, ya bata wurin zama, rashin lafiyanta, duk wannan an ƙora masa ne a kansa. Ko uba ko ɗa da wasu suke garansa, ko ƙannan suke garansa, Allah ya hore masa, kowa ko kuma mijin da kike aure wannan shine to idan aka zo maganar bukukuwa ba wannan ne idan mutane yake kai ba idan muka ce magana kin san nayi magana kamar yare daban-daban kina idan kamar yarbawa misali ma dauki yarbawa haka dauki yarba su fa wannan sutura baya gaban su suturan ma a gidan iyaye mace ake yi su kuma miji shi yake kayan daki in yamarai wasu kabilu za su kawo doya za su kawo waye za su kawo waye mu Hausawa da Hausa suna ce muka sa sutura mu ne za a kawo akwatuna za a kawo kai wanda da idan baki manta ba Hajiya da lokacin abinda ake shi kawai za a dauko kaya kwalla ake kawo ko adudu irin adudun nan da ake faka da hannu akwai adudu kowa da karfin kuma ba a korewa kowa da karfin sa to yanzu matsalar mu shine ba wai al'adan kawo kayan shine matsalar ba a'a yadda ake takurawa mutane a fita daga hayyacin mutane auren yazo ana kyashin mutane ana zagin mutane a zo babu mutunci babu kima babu daraja ba a san
bayan an yi nema cikin mutunci
ba a komai bayan nema an yi nema cikin mutunci sai a zo sai ki ji idan yaro yake misali yana da karfin akwati daya kin ga ai ya mutu da matar sa ne za ta sa kayan nan ta je gidansa ba wai laifi bane ai akwatunan amma yadda aka tsara abin ne shine ya fita daga tsari kwata-kwata idan yana da karfin zani biyu ne a karba zani biyu idan yana da karfin akwati goma ne a karba akwati goma in ya ga dama on his own yace zai yi wa matarsa akwatuna dubu karfinsa ne wannan zai mata matarsa ne za ta zai aure ta amma problem din da muka samu yanzu shine idan baka kawo akwatin nan maka man an shafa maka bakin fenti ne da kyama da rashin sani ya kamata da wani abu sai a kawo akan akwati wallahi Hajiya za a daina auren za a fasa auren akan wannan akwati da kika sani za a fasa auren ko kuma a zo a kawo akwati kamar yanzu a arewacin Najeriya misali mu ce kamar Yola za a yi wa uba gado za a yi wa uwa gado
wa yake yin gadon
zannuwa uba sadda dangin mata sai a yi wa dangin miji kin gane a yi masa dangin da dangin mata
banda kayan ɗakin ta
banda kayan ɗaki a yi gado na musamman faɗa ki saki faɗa za a yi mata gado za a yi waye waye ka za a yi Maiduguri a arewacin Najeriya su za su yi akwati za a yi kuma akwatuna ba za a misali za a yi akwatuna da shadda ai akwatuna kuma na uwar miji na uban na uwar mata na uban mata za a yi su ma idan suka je su ma akwai abubuwan da za su karba su ma su zo su kai to misali mu kuma tarin a zo a ce kin ga su sadakin su ma da su
yawa abinda nake so in yi magana akai kenan kamar sadakin nawa ake bayarwa ake dorawa iyayen mace wannan nauyin kayan gara haka domin sadakin dai a halin yanzu dai baya wuce baya dara 200-250 ga masu kananan karfi kenan yanzu ya kai ga a kauye ma idan ka kai 50,000 sai a kalle ka a ce sadakin bai isa ba amma idan ka duba a zahiri irin nauyin da ake dorawa iyayen yarinya yayi yawa su ne gado nawa ne ake yin gado nawa ne mafi karancin kudin gado
ba wanda ya dora musu
yawwa to bari mu fahimce ki me yasa kika ce haka malama
yawwa kika dora kansa akwai wata doctor da na sani wata kila ke kina voice of america kin san ta Nigeria Dr. Mandara kin dai to wannan Dr. Mandara wannan da baki na da bakin ta muka yi magana ta ce ita tsarin gidansa kowa da ya ganta ne ba talaka bace ba talaka bace da kudin ta da mutuncin ta da komai ta tsarin gidansa ne su tsarin gidansu ne idan namiji ya zo neman mata ba za su kawo ko akwati ba su ma ba za su kai gado ba ka je ka gyara gidanka su kuma za su ba wa yarinya daidai su tarin ta je gidanka ka je can ku je ku yi ba abin da suke banda ɗaurin aure kawai a yi wa ni ba watsi a tafi shi ga sace baki kansu
sosai
a bautinmu da muke bauci na san wani shi ma na san wani abin da yake yi shi ne ga yanka ji abin da yake yi shi ne ba idan aka ɗaura aure in za ka yi mata akwati dubu ka je can ka mata za ka karka kuskura ka mishi gidan shi ba a ka mishi gidan shi kin fahimce ni
to ina batun gara shi yana yin gara
yana da baya wani gara ba abin da yana mishi baya gara
wato duk wanda yar ta ta kawo ta ce gashi wannan nake so na amince da shi kuma aka bincika aka gani addini shi daidai komai daidai za a aura mata kuma can su kara ta in yana da shi ko bai da shi
kuma wallahi in kika je kika inda ƴaƴansa suke aure har bibiya ake a aure ƴaƴansa saboda tsarin irin nasa dan ba talaka bane ba talaka bane in ma ka bi ƴansa ne saboda kaga yana da kuɗi za a tara maka deep freezer a je a kai maka gado royal bed ayi waye kujeru royal to kai a banza kai a banza to kika shi yasa nace mu muka daura kan mu yanzu dan Allah hajiya tsakani da Allah idan har zaki sa tsarin gidanki duk wanda zai zo ya nemi yarki magana ce guda daya mu ba ma kayan daki ka je kai daidai abin da Allah ya hore maka a kayan daki mu ba za ka bar kayan aure ba amma kai ka je kai kayan daki in matarka ta zo ka sani dai da ci da sha da sutura da kulawa da komai yana wuyanka amma matsalolin da ake samu sai kuma a zo ana fada cewa idan aka ce maza su je su haka to matar ce ta zauna tana yawo tsirara shi yasa wasu suke cewa sai an kawo kayan ko ba yawa kawo musu sai ta je ta zauna tsirara sai kiga
ya kimata sutura
sai sake siya mata yawa sai kiga tana yawo tsirara wannan matar zaki ganta abun kunya wani lokacin kuma sai yayi kayan auren idan yayi kayan auren ka zarar sai miki da Allah sai koma ya saki kayan auren ta ita biye da siyar
wannan shi
kayan auren da ake kawo ko aro ne
haka
kin gane aro ne zai je da shi magana da mai shago idan suka tafi suka yi magana da mai shago za su yi dama agreement ne agreement din shi ne zaka bani zannuwa 40 ko 50 ka san dai ba za a dinka ba na san nan wanda zan baki ta dinka zan ci yance wannan to ki dinka da dake sauran kuma in ta zo gidana sai mai maka da kayan ka sai a ce barawo ya zo ya saci kayan
kore
an yi haka yafi a girga kin wannan masifa mu muka dora wa kanmu idan yanzu da zamu koma irin nada kowa da karfin sa al'ada ce ba mummunan al'ada bace don a ce wai kayo matarka sutura don ka kawo daidai karfin ka ba za a ce mummunan al'ada bace ba za a ce ba amma abin da yake damu mutane shine azazzalawa a kawo akwatuna kaza a kawo kudin da za a yi walima a kawo kudin da za a yi dina
bangaren namiji kenan malama
a kawo kaza
bangaren namiji kenan idan muka koma kuma bangaren mata zaki ga ita ce za ta yi gado
ayi dubula
ayi samiru da za a ba dangin miji da iyayen miji da abokan miji sannan ayi kayan daki ayi kayan falo ayi kayan kitchen wannan kawai nawa ne aka bada sadaki akai kuma garan abinci
masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma. Da yake burin mata da dama a nahiyar Afirka na samun ilimi na gamawa da cikas waɗansu kalilan sukan zaɓi yin aure su kula da ƴaƴansu ko da kuwa suna da damar samun ilimi yau ma shirin yana nan Amurka inda kallabinmu ta mako ta bayyana cewa duk da yake ba ta da sha'awar ci gaba da makaranta bayan an yi mata aure tana da shekaru 18 ta dace Allah ya haɗa ta da mai sha'awar ilimi da yi ta karfafa mata gwiwa har ta kai ga yin digirin digirgir sai dai ta sha faɗi tashi kafin ta kai ga wannan matakin kamar yadda ta bayyana wa shirin kallabi
mutane a gida a lokacin sun san yanayin da kuna zuwa gida akai-akai a lokacin ko ko ya aka yi kin yi bayani ba kwa zuwa gida
eh ba because a lokacin gaskiya duk kai bai waye ba kuɗi bai zama da walwala su kamar yanzu ba kuma a cikin matsayinka na dalibi dai kake kike tsada ba wayewar wannan ai ta zuwa gida din gaskiya ba ma iya zuwa gida hutu mukan tafi shekara 5 ma bukafin a ce mutum ya je ko da na zo nan kasar ban koma Najeriya ba sai da na haifi yara na fara gida biyu suna shekara 5 to kenan sai da na kwashe shekara at least 5 kafin nan na iya komawa Najeriya
nan kuma zan sake koma gida da zarar an ji an ce wani ya baro Najeriya ya taho kasashen ketare kamar musamman kasashen yamma kamar Amurka London da dai sauransu ƴan uwa da abokan arziki a gida tamkar suna gani ka kudance ka zama mai kuɗi ba tare da sanin yanayin rayuwa a nan ba ya kuka fuskanci wannan matsalar domin matsala ce ni ya gani na
akwai bambancin fahimta akwai gaskiya wannan sabanin fahimta da mutanen mu na gida da abin da muke a nan in zan iya aran bakin da yawa wato mazauna kasar nan musamman ƴan Najeriya da suke a nan kasar da suke da iyalai a gida gaskiya kowa muna aiki mai wahala, aikin wahala, aikin shara, wanke-wanke, wanke banɗaki, wanda for sure in a gida ne kai din ma ba za ka yi ba, saboda ai tsarin rayuwa ne da jama'a yadda suka sa ta, to mu da Allah ya tsallako da mu ya kawo mu wato zan ce environment inda babu irin wannan girman kan su ba su dauki kansu haka ba, sai zamanan mukan iya yin irin wannan, amma duk abu ne wato irin wanda Bature yake cewa mindset shine yake bambanta rayuwar mutanen kasar waje da wanda suka zo ne ta da mazauna gida. Sai sa aka ci tafiya, wallahi ilimi ce ita kanta, tana wayarwa da mutum kai in ka bar guri ka tafi wani guri za ka fara jin abinda ka bari, ka dauke shi da babban muhimmanci. To mutane a gida sai su ga kamar kuɗi gare ka, basu ba haka bane. Aiki mutum yake yi awa tara, awa goma a tsaye wani lokaci, saboda aikin mutumin da ba shi da ilimi ba aiki bane na zama a ofis. To har ne ilimin ma ba lalle wai dan kana da digiri kana aikin zama a ofis ba a cikin AC. To wahala kuma da tsari da discipline dole ka je aikin nan. In baka da lafiya sai ka kawo takarda daga likita cewar baka da lafiya ba za ka iya ba, in ba haka ba ka rasa aikinka. In lokacin hutu ne na musulunci kamar azumi, da azumi haka muke dauka mu aiki mu tafi da dan dabinanmu da dan kulunmu a flask mu dauki break mu sha ruwa haka santa. To da wahala dai tsarin rayuwar, amma haka ne ake daurewa ake yi. Kuma har ka samu ka aika wa ƴan uwa da abokan arziki taimako a Najeriya, to ina ga abin da yake ƙara tallafa mana gaskiya ganin cewa a zamanin nan da ƴan shekaru dalar tafi naira auki.
Haka
to wannan yana sawa sai a ga kamar yanzu ka dauki ɗan dala 100 ka aika ta gida za ka yi da mutane da yawa, za ka iya biya wa mutum hayar shekara guda ma da dala
sosai.
To akwai wannan albarkar da Allah ya riga ya saka wa kasashen na irin America.
To Hajiya, mun dawo kan abin da muke so mu tattauna a kai, batun ilimi, yaya aka yi daga shigowa da dan certificate ɗinki na secondary na GCE lokacin kiji a yau kuma kika kasance doctor?
Yawwa, so lokacin da muka zo New York din nazo na samu mai gida na ba yadda bebe ya taimake ni, shi dama tsarin rayuwarsa na ilimi yana da irin wanda ake kira gifted din nan ne, shi mai gida na ba so mutum ne mai son
yaran
matarsa ta yi ilimi karatu. To shi ya cusa min ra'ayin in yi wannan certificate da ake kira a nan GED. To ko a lokacin da aka ya siya min tsirkeken littafin GED na fara zuwa ban ma iya gamawa ba gaskiya a New York din ma, ciki ya shigo da laulayi na watsar. To da muka da nan din Missouri bayan na haifi yara na ya kuma irin
ina
amsa da a gaba cewa kiyi. To na zo dai na yi wannan GED wanda yana ɗaya da kamar yana matakin WAEC ne a lokacin.
Ba na katse ki ba. In ce dai ba kya son karatun da?
Ni bai dame ni ba. Ban taɓa tunanin ilimin ba tunda a lokacin nan da na yi secondary school gaskiya ba na jin wani kunya an gaya muku irin ta biyun ƙarshe ukun ƙarshe ne kin ga ku ko a da san ma ilimin bai daman ba.
Haka.
Ban tsaya na kula ba wasana na yi, ni dai kawai a lokacin secondary kawai an kai ni ne in girma in yi min aure.
Na gane.
Dan na ko a yanzu ana hira da ni zan ce da mutane kawai na an ban discipline da digirin zaman gidan miji, wannan kam na iya yadda zan zauna a zamantakewa da mai gida na alhamdulillahi. Makarantar ba ta dame ni ba gaskiya.
To sai fara tunani.
Na yi wannan shi kenan aka zo kuma aka shafi shekara da shekaru na yi wannan na ci ban kuma koma makaranta ba sai da aka yi wajen shekara 7. Sannan na zo na koma makaranta college kenan irin kamar
community college.
Community college.
A gida kamar su kamar su Sa'adatu Rimi College of Health da dai makamantan su idan zamu kwatanta a Kano
kuyar karatu. Kowa kin san kwakwalwa iri ce da sha'awa, bana son karatun sai na ce bari in yi computer aikin hannu, abinda zan yi sarrafa wani abu da hannu na in kalle shi sai computer ta fara ban sha'awa. So da yawa na shiga kwalejin sai na fara computer science degree na associate degree kenan. So sai na zo kuma na samu cikin data ta uku iman kenan. Laulayi da waye shi ma sai ba a kuma ba a karasa shi ba. So daga nan dai tafiya ta tafi shekara da shekaru. I think an kwashe yayi shekara 10 rabo na da koma makaranta. So sai 2016. 2016 na taho Najeriya. Da na zo Najeriya ina da a lokacin kafin 2016 dai ina da wannan kwakwalwar ta wata neman wato business kai ta sana'a.
Sana'a.
To da mun na gaya miki da Reno na fara sana'a. So sai Renon nan dai bi ni daya da daya da biyu sai zo har na bude gurin Reno a gida na babba wanda daga da can shekara 10 da suka wuce ina lura da yaro daya to yanzu ka zama citizen.
A Missouri kenan.
Aiki eh ina da takarduna na zaman kasa da komai zan iya komai sai na bu gidan Reno a cikin gida na a basement kamar yadda kike fada basement. To ina ira da yara 10 har na dauki mai aiki da take taya ni. Tafi dai na samu experience na Reno tunda idan zaka yi Renon sai ka je ka yi certificate ba degree bane. Zaka yi dan training akan yanda zaka lura da yara ka san suna da me suke bukata na dai sarrafa rayuwa. To irin wa'annan yan kananan har kuma sai na zo business mind din da ta karu har sai na bude a karaman makaranta ta Renon yara. To ina da skill ake cewa kenan na Renon yara. Na tafi Nigeria hutu a 2016. Da na tafi Nigeria hutu sai zamana aka zo ana dauka ta ma in taya makarantu wato training malaman su.
To sai wannan kwarewar da kika yi dan certificate din dan aikin nan da kika fara wani yake rainawa da kika dan yi certificate gashi ya zama an fara bibiyar ki. Wannan dan kwarewar da kika samu.
Wannan dan kwarewar duda ba degree bane. Na dai da experience saboda na dade ta aikin.
Kallabin mu ta mako Hawwa Mustapha Babura. Lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a wannan mako sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa lokacin da zamu shigo da wani sabon shirin kada ku bari a baku labari Muna godiya ta musamman ga abokiyar aiki Aisha Mu'azu a nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadin su duka. Ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa. Ya salamu, hayya hayya salamu, in mata.